irin wannan haduwa a duk lokacin da aka yi ta to akan dan tattauna wasu matsaloli musamman wanda suke da alaka da abin da ya shafi aure. To kamar yadda kuka gani mun mai da wannan walimar aure kamar matsayin muhadara wato kamar lakca, tunda ina jin kowace daga cikin ɗalibai inda kina iya karantawa da larabci to ga wasu abubuwa nan guda 16 wanda aka rubuta ma hukukun zauji ala zaujatihi, wato haƙƙoƙin miji akan matarsa, wato haƙƙoƙin da miji yake da su akan matarsa har guda 16. To waɗannan abubuwan ‘yan uwa mata suna muke neman ku saurara ku ba mu haɗin kai domin karanta waɗannan ababen. Kuma wanda bai iya ganewa ko bai iya karantawa ya taimaka ma wanda ka ganewa mu bi shi, za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu karanta su, kuma in Allah ya yarda muka rike waɗannan abubuwan to za mu samu zaman lafiya a cikin rayuwar auren. Sanin kowa ne yau ba aure ne matsala ba, abinda an matsala ɗorewa auren da kuma daɗewarsa da jimawarsa. To wannan ita ce matsala, ita ce damuwa wadda muke fuskanta. To bisa ga wannan shi na muka ga dacewar mu zauna mu tattauna waɗannan matsalolin. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora. ‘Ya’yan uwa, kamar yadda kuka sani aure wani abu ne mai daraja, aure wani abu ne mai kima, aure wani abu ne mai falala. Duk wani mutumin da ya zo duniya ba ta hanyar aure ba ya shiga matsalar rayuwa, kuma ya shiga kunci. Kuma duk wanda ya zo duniya ta hanyar aure ya yi arziki sai shi gode ma Allah. Kuma saboda darajar da aure yake da ita, duk alaƙar da ke waruwa tsakanin mata da miji Allah lada yake ba su. Idan mata ta kalli mijinta sai a ba ta lada, shi ma ya kalle ta sai a ba shi lada. Idan suka yi ma juna murmushi sai a ba su lada. Idan duk mu'amala da sun kai tsakaninsu Allah lada yake ba su. Kun ga wannan ba ƙaramin arziki ba ne, ba ƙaramar daraja ba ce. To amma wallahi iyaye mata, aure yana ɗauke da haɗari. Me haɗarin aure? Rashin kiyaye ƙa'idoji da haƙƙoƙi da Allah ya sanya cikin aure. Idan ba za a iya kiyaye haƙƙoƙi da Allah ya sanya cikin aure ba, to kuma in baki anniya ba aure sai ya kai ki wuta. Aure hanya ce ta zuwa aljanna idan an kiyaye haƙƙoƙinsa. Kuma aure hanya ce da za ta kai mutum wuta yayin da ba a kiyaye haƙƙoƙin da ke cikinsa ba. To iyaye mata, muna kira gare ku ku saurari waɗannan haƙƙoƙin har guda 16, Allah ya ba mu ikon aiki da su. Kuma ya kamata ku yi matsiyanku guzuri da su. Duk yarinyar da za ta aure a zaunar da ita waɗanga abubuwa a karanta musu ita, a karanta su gare ta, a faɗa musu ga haƙƙoƙin miji domin ta kiyaye ba don komai ba, saboda a samu zaman lafiya. ‘Ya’yan uwa, yana daga cikin waɗannan haƙƙoƙin wanda musulunci ya sanya tsakanin ma’aurata, wato shi ne na farko, an tuti'uhu fi ma ya'muruha. Yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa shine matar sai masa da'a sai masa biyayya cikin abin da yake umurtarta wannan shine haƙƙi na farko a cikin aure idan aka cire wannan da'a idan aka cire wannan biyayyar cikin aure to an samu matsala saboda haka a cikin aure wajibi ne mace ta kasance mai biyayya mace ta zama mai da'a zuwa ga mijinta domin wannan da'ar da biyayya ita ce zaman aure kuma ita ce darajar aure shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana cewa wato mazaje su ne shuwagabanni akan mata ne bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd saboda fifikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sashensu a kan sashi Allah ya fifita namiji sama ga matar shi da wasu abubuwa masu tarin yawa to don haka a cikin aure wannan da'ar wannan biyayyar ita ce babban abin da ake nema a wajen wato mata tsakaninta da mijinta da'an nan abin da ake nihi da ita bari na bari yi na yi duk wani abin da miji ya umarce ki yi shi kuma duk abin da miji ya hana ki hannu ga wannan abin to wannan shine auren kuma shine zamantakewar aure da aka ya ku iyaye mata muna kira gare ku ku zama masu biyayya ku zama masu da'a ga mazajenku ina kira zuwa ga wannan amarya wato Hajiya Balkisu ta zama mai biyayya ta zama mai da'a zuwa ga wannan mijin nata ba don komai ba sai domin su samu zaman lafiya a cikin auratayyar a cikin aure idan aka cire wannan biyayyar da da'a to aure ya samu matsala saboda haka wannan shine haƙƙi na farko daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi wato akan matarsa haƙƙi na biyu daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shine an tuqirra fi baitihi wala takhruj illa bi iznihi yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ita wannan macen an tuqirra fi baitihi wato ta zauna a cikin gidan mijin nan nata ta zauna cikin wannan gidan kada ta fita daga gidan mijinta sai da izinin mijin dan Allah jama'a ku saurara mana mace ta zama mai zaunawa gidan mijinta wannan haƙƙi ne da miji yake da shi akan matarsa da yawan mata yau ba sa kulawa da wannan haƙƙin mace sai ta zauna ba ta zama ɗakin mijinta kullun yawo abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajal jahiliyyatil ula Allah ya ce ya ku mata ku tabbata a cikin gidajen mazajenku kada ku fita sai idan lalura ta taka ba kuma idan za a fita to kada a yi fita irin ta mutanen jahiliya to kun ga wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa da ake so mace ta yi ƙoƙari ta kiyaye wato ya kasance mace tana jin gamsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidan mijinta sama ga duk inda za ta da. Kada ya zamana mace in tana gidan mijinta sai ta dinga jin kamar ana kwantarta, kamar kya suna cizon, amma da ta je makwabta sai ta samu sakewa. Idan mace ta je gidan uwayenta sai ta ji natsuwa, amma in ta koma gidan mijinta sai ta ji ba ta jin kwanciyar hankali, to akwai matsala. Saboda haka da yawan mata yau wannan matsalar ita ce abin da ke cin ku tuwo a ƙwarya. Mazajenku suna ƙorafi, ba kwa zama ɗakunan mazajenku, ya wace ya wace, da inda ya dace da inda bai dace. To mafi muni a ce idan za ki fita ba ki neman izinin mijinki, ba ki neman yardarsa, kuma za ki fita. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk matar ta fita gidan mijinta ba tare da izinin mijin ba, mala'ikun Allah suna ɗebe mata albarka, suna yi mata tsinuwa, suna yin sir da ita. Saboda haka wannan shine wato haƙƙi na biyu daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa. Yayin uwa haƙƙi na uku shine an tuzihu idza da'aha ila al-firash, wato mace ta yi wa mijinta da'a da biyayya yayin da ya kiraye ta zuwa ga shirfidarsa. Wannan magana ba ta da buƙatar sai na banye ta ko watan kunan za su abin da aka mai. Daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi cikin manufar aure da shari'a ta ce a yi aure domin kowanne daga cikin ma'aurata su biya ma junansu buƙatar su. Wannan yana daga cikin manufar aure. Idan ya zamana mace tana iya tauye haƙƙin mijinta idan wani abu ya haɗa su ko suka yi wata ɗayan rigima, shikenan sai ta ɗau matakin cewa to shikenan kai ko sai ka gane. To wannan ba ta da mutunci. Ba a hora miji da kai ki ce wai ki hana mai kai. Idan ki hana mai kanki, shedan na iya ƙawata mai wata mace. Idan ya yi zina ke ce kin boye bayan ya je ya yi zina. Duk rigimar da kuka yi da ke da miji da rashin jituwar da a tsakaninku, ki tsaya duk lokacin da ya neme ki, ki ba shi haƙƙinsa da musulunci ce ki ba shi. Kai wani lokaci ma ba ki jiran sai ya neme ki, ke da kanki ki je ki nemi mijinki, ki nuna mai kina da buƙata gare shi domin mi ya biya miki buƙatarsa, buƙatar da kike da ita. Ba don komi ba, don ki kare mijinki daga afka ma bala'i. Wani namijin in ba a yi mai haka nan ba yana iya zuwa ya faɗa cikin musiba cikin bala'i. Kuma da haka akwai wata mata ita wannan matar daga cikin ɗabi'un da take yi shine kowane dare na Allah ba ta kwantawa bacci sai mijinta ya dawo. Sannan idan mijin ya dawo za ta je kusa ga mijin ta nuna masa ƙauna irin abubuwan da ya kamata miji mata ta yi wa mijinta, sai ta yi ƙoƙarin yi masa wannan abun ba don komai ba, don ta gamsar da shi da shawar. Saboda gudun mi tana gudun ya shiga cikin musiba da bala'i. Ta ya ku iyaye mata, ga kunan muna tare da ku, kuma kuna jin wannan haƙƙi da musulunci ya ɗora, wajibinki ne wannan haƙƙin ki tabbatar da ke ba wa mijinki. Ki yi masa ɗa'a a duk lokacin da ya kiraye ki zuwa ga shirfiɗarki. Idan ya neme ki, ki ba shi haɗin kai. Wannan shi ne wato haƙƙi na uku. Haƙƙi na huɗu daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shine Allah ta'azzal li ahadin an yadkhula baytahu illa bi idni kada mace ta yi ma wani iznin ya shigo gidan mijinta sai tare da iznin miji wato kada ta ba kowa izini kowa an kace jama'a in nace kowa har da ƴan uwanki kada ki ba su dama su shigo gidan mijinki in ba mijinki ya yarda ba alal misali kina da wata ƙawa kina da wata ƴar uwa tana da wani mugun hali tana da wata muguyar ɗabi'a sai mijinki ya nuna yace baya son tana shigo mai gida to a musulunci sai ki ce mata wanda ki bar tuwa gidan saboda na fahimci mai gida baya son kina shigowa gidan kuma a cikin shigowa gidan nan yana iya haddasa min matsala aure na ya shiga barazana saboda haka sai ki daina shigowa to amma da yawan mata yau suna jin cewa yin haka katawa ce su yi haka sai dai su yi tuna da mijin ƙara su ɓata da shi da su ɓata da ƙawarsu to ya ku iyaye mata muna kira gare ku da babban murya haƙƙi ne da miji yake da shi a kanki duk da wani ɗan uwanki yake da wasu halaye na banza sai mijin ya nuna baya sai yana shigo mai gida to ya kamata ka gaya mai inda duk ya zo kada ya shigo cikin gidan ya tsaya bakin garka ya sallama miki idan ya sallama sai ki hito ku gaisa ku gana ɗan uwanki ne ya tafi abin shi amma ba wai ki keke dole-dole sai ɗan uwanki ya shigo cikin gida kuma mijinki baya so sannan wasu lokuta ana iya samun cikin gidan ba ke dai a cikin gidan ba akwai matan sauri akwai abokiyar zamanki in ke muharrami ne gare ki ita abokiyar zamanki muharrami ne gare ta da saboda haka in mijin ya nuna bai san yana shigowa to duk sanda ya zo musulunci ne wa wannan mata na kuna ta girgiza kai kamar hukunci ya yi muku nauyi musulunci ne saboda haka idan ɗan uwanki ya zo ki ɗauko hijabinki ki sa idan ki sa hijabinki shikenan daga nan sai ki hito waje ku gana da wannan ɗan uwan naki ku tattauna idan babu dama kuma kina da damar idan kuma babu dama sai ki nemi cewa shi wannan ɗan uwan naki ya jira in ki samu dama ki zo gida sai ki je ki gana da shi to wannan shine abinda musulunci yake nema a yi saboda haka ya ku iyaye mata ku kiyaye da wannan haƙƙin daga cikin haƙƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa yayin uwa mata haƙƙi na biyar daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa wato shine Allah ta tsoma sauma taɗawwa'i kada mace ta kuskura ta yi azumi na taɗawwa'i azumin sittu shawwal azumin alhamis azumin attalin azumin tasu'a azumin ashura azumin arafa duk wani azumi da ke sani na taɗawwa'i kada ki kuskura ki yi shi wa zawjuha hajirun matuƙar mijinki yana nan zaune gida sai ke nemi izininsa abinda ake nufi yanzu yana yiwuwa mijinki yana aiki zuru idan ya je a ƙarshen wata yakan zo gida ya yi kwana biyu wuciyar to bai dace a ce kwanakin nan da mijinki ke zowa ba ki ce za ki azumi a tsarin addinin musulunci bai da wannan saboda haka ya ku iyaye mata muna kira gare ku ku yi kokarin kulawa da waɗannan haƙƙoƙin ba don komai ba sai domin a samu zaman lafiya tsakaninku da ku da mazajen kuma ga ka'idar musulunci idan har miji idan mace ta yi azumi irin wannan lokacin to miji yana da damar ya karya wannan azumin bisa wa Allah. Allah ya sa mu dace. Ya yi kuwa mata yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa na shidda, wato shine Allah tuntika min malihi illa bi izni. Don Allah ku saurara jama'a. Allah tuntika min malihi, kada mace ta ciyar daga dukiyar mijinta sai da izinin miji. A musulunci kun san al'ada ta ku ta mata, kayan ku nakuna, amma kayan mijiwa kuma nakuna. Haka ne, kayan ku kayan ku ne, amma kayan miji kuma nakuna. Kun ga wannan ga ka'idar musulunci, ita mace na kallon dukiyar mijinta tana da damar ta yi abin da ta ga dama da ita. To ba haka bane a musulunci. Idan za ki ɗibi kayan mijinki, kada ki amfani da kayan mijin sai da izinin mijin, sai da yardan mijin, sai da amincewarsa. Idan mijin bai yarda ba, a musulunci kada ki wannan. Kada ki ɗibi dukiya ta yi, ki tsanna da ita ba sai sai da izinin wannan mijin naki. Allah ya sa mu dace. ‘Yan uwa, yana daga cikin wato haƙƙin namiji yake da shi akan matarsa, wato haƙƙi na bakwai, an ta kuma bi khidmatihi wa khidmati auladi. Wato ana so mace ta tsayu da yi wa mai gidanta hidima da kuma yi wa 'ya'yan mijinta hidima. Da yawa mata suna ruɗuwa wai cewa wai ba dole na mace ta wa mijinta hidima ba, wai ba dole na ta tuƙa mai tuwo ba, wai ba dole ne ta yi mai abinci ya ci ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Mace wajibinta ne ta yi wa mijinta hidima, wajibinta ne ta kula da mijinta, ta yi masa goma na arziki. Mata na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an samu matar da haddaji tana zuwa tana wa dokin mijinta haƙƙi. Jama'a da Allah ku jiwa, mijinta yana da doki, tana zuwa daji ta yanku haƙƙi ta kawo ma dokin mijinta. Don haka ba laifi ba ne ki yi wa mijinki wanki in kina da dama, ba laifi ba ne ki wa mijinki wankin mota in kina da dama, ba laifi ba ne ki zama shoemaker ta mijinki, ki sayo man wankin takalumma, ki sayo brush na wankin takalumma, ki tsaya ki wanke wa mijinki takalumma ne first class kamar yadda kike wa kanki, ba laifi ba ne. Kuma wallahi ina gaya muku, duka akwai matan da cewa mazajensu wannan. Ni dai na san matan da kawa mijinsu wankin mota, duk wadda mijin na yake wurinta to motar mai gida ita ka yi ba motar nan wanka na fari, sannan takalin manai ita ce wanke takalin man ta goge su ta gyara su in ya zo sawa ɗaya zai. Akwai wadda ita ma tana wa mijinta wanki ta yi masa guga. Duka inda dama za ki iya wannan, lada Allah zai baki. Saboda ni kewa mijinki hidima ke kyauta ta masa. Don haka mata suna cewa wai mace ƴar baƙar wahala ta idan tana yi wa miji irin wannan ayyukan, to ba gaskiya ba ne. Don haka abinda ya kamata ga mata su san matsayin wannan hidimar ga miji, haƙƙi ne da miji yake da shi akan matarsa. Allah ya sa mu dace. Yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa, wato haƙƙi na takwas, wato shine wato
menene aka rubuta anta hafazahu fi irdiha wa auladihi wa mali, yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa, ta kiyaye mutuncin mijin, ta kiyaye darajar mijin, ta tsarewa mijin ta dukiya kai, kulawa da dukiyar miji, kulawa da kayan miji, kulawa da abubuwa na miji, wannan haƙƙi ne da miji yake da shi a kanki, ki kiyaye masa wannan haƙƙin. Da haka muna kira ga mata a daina haɗa baki da ku ana cin mutuncin mazajenku, a daina haɗa baki da ku ana yi wa mazajenku wulaƙanci, ku daina yadda da wannan. Ana so mace ta kiyaye martabar mijinta, ta kiyaye mutuncin mijinta, ta tsare masa wato wannan haƙƙin. ‘Yan uwa, haƙƙi na goma shi ne an taskura lahu, ta gode wa mijinta, wala ta jahadu fazalan, kada ta yi jayayya da falalan mijinta, ma'ana irin daraja da matsayin da Allah ya ba shi kada ta dinga jayayya da shi. Akwai matan da ke jin su sun isa, don haka mijin mi wata zace ai ita ba ta hito masa, wallahi mai gida ya tsaye ne wani niyya ma a sai tsaye, to baki da albarka. Duk mace mai mutunci da albarka dolan ta ne ta yi wa mijinta da'a, kuma ta saurare shi, kuma ta dinga yi masa godiya, ta daina jayayya da shi. Yau muna cikin wasu fitintinu, yau mata da miji in kaga suna rigima sai ka ce maki da maki, wannan bai dace. Ku tambayi iyayen mu haka suka yi da mazajensu, wannan shi yasa ake ta samun matsaloli na yawan mace-macen aure saboda ba a kulawa da wannan. Da haka muna kira gare ku ya ku mata, ku dinga gode wa mijinki.